sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren VOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya rattaba hannu akan shirin nan na yin garan bawul ga fannin fashion din kasar da ba shi da farin jini, abinda yanzu ya zama doka. Matakin ya sa kungiyoyin kwadago da masu ra'ayin sauyi suna zargin sa da yin ko oho da bukatun mutanen da suka kwashe watanni uku suna bore a kasar. Kairuwar rana da aka yi ta yi tsakanin gwamnatin Macron da kungiyoyin kwadago da masu ra'ayin sauyi ya zamanto babban kalubale da gwamnatin sa ta fuskanta a wannan wa'adi na biyu. A ranar Litinin ake sa ran shugaba Macron zai yi jawabi ga al'ummar kasar ta Faransa daga fadarsa. An yi nasarar fitar da Prime Minister Japan Fumio Kishida daga wani taron gangamin siyasa bayan da wani mutum ya jefe shi da wani abu da ya kama da abun fashewa. Lamarin ya faru ne a wani yanki da ake kira Wakayama a yammacin kasar ta Japan, inda aka tsara Kishida zai gabatar da jawabin nuna goyon baya ga dan takarar jam'iyyar mai mulki a zaben da ke tafi. Wani hoton bidiyo da aka dauko a inda lamarin ya faru ya nuna wani mutum ya hurga wani abu mai kama da karfe wanda ya sauka a kusa da Prime Minister, inda nan da nan jami'an tsaro suka yi maza suka buge karfen suka kuma fitar da Kishida daga wajen taron. Kamar yadda hotunan bidiyo suka nuna a kafafen sada zumunta, abin da aka hurga bai fashe ba sai bayan akalla daƙiƙa 30. Kazamin fada ya barke a tsakanin dakarun Sudan da jami'an tsaro na musamman da ake kira RSF a Khartoum babban birnin kasar ta Sudan. Fadan wanda ya faru a ranar Asabar ya jefa fargabar yiwuwar barkewar mummunan fada a kasar wacce ke fama da dimbin matsaloli. Wata kungiyar likitoci ta ce akalla mutum uku sun mutu sannan an jikkata wasu da dama. Wannan fada ya fito karara da zaman doya da manja da ake yi tsakanin rundunonin biyu. Wani abu da ake gani zai iya jinkirta mayar da kasar ta Sudan turbar demokaradiyya. An ji karar bindiga a Khartoum da birnin Omdurman, inda sojojin kasar da jami'an tsaron na musamman da ke takun saka suka tara dubban dakaru tun bayan juyin mulkin da aka yi a watan Oktoba 2021. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Hanoi a ziyararsa ta farko a Vietnam tun bayan da ya zama babban jami'in diplomasiyyar Amurka, inda ya haɗu da Prime Minister Pham Minh Chinh yayin da suka gana kan yadda kasashen biyu za su karfafa dangantakarsu. Wannan ziyarar ta Blinken na daga cikin tsarin gwamnatin Biden na dakile tasirin China da ke ci gaba da karuwa a yankin. Blinken har ila yau ya gana da wasu manyan jami'an kasar ciki har da Secretary General Nguyen Phu Trong, inda suka tattauna kan harkokin diplomasiya da tsaro. Babu dai wata alama da ta nuna lokacin da kasashen biyu za su fara daukan matakan kara yaukaka karfin dangantakarsu, ko da ke Blinken ya ce nan da wasu makonni masu zuwa za a ga sauyi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministocin harkokin waje na yankin kasashen Larabawa sun haɗu a Saudiya, inda suka tattauna kan rikicin Siriya. Manyan jami'an diplomasiyyar da ke halartar taron na kasashen yankin Gulf sun haɗa da Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiya, haɗaɗɗen daular Larabawa, sai kuma Masar, Iraki da Jordan da suka halarci taron bisa gayyatar da masarautar Saudiya ta yi musu. Tattaunawa kan batun Siriya tsakanin waɗannan ƙasashe maudu'i ne mai sarƙaƙiya, inda har wasu daga cikin malamta taron suka dage cewa maido da hulɗa da Siriya ba abu ne mai yiwuwa ba. Faɗan na Siriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Bashar al-Assad ya yi sanadin mutuwar sama da rabin mutum miliyan, kuma ya tilastawa rabin al'ummar ƙasar ficewa daga gidajensu biyo bayan matakan da aka ɗauka akan masu zanga-zanga. Yan sanda a Kenya sun ce sun kubutar da wasu mutane masu ibada su 15 a rame a wani gida mallakin wani limamin coci, kuma hudu daga cikinsu ma har sun mutu bayan da aka ceto su aka kai su asibiti.
Labaran duniya Sai kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Kamaru inda muke mukabala akan daya cikin matsalolin da ke faruwa da mata. Alal misali idan sun tsinci kansu a yanayi na zama jagoran iyalansu ko ta fannin sun rasa mazajen su na aure ba tare da bata lokaci ba. Badan hada ku da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kamaru wanda ya jagoranci shirin, Muhammad Awal Garba. Bismillah dan uwa.
Hajji Ramatu, kin ga duk irin maganganun da akai gaba daya akwai yadda gizo ke saga ko in muka ce gizo ke saga shine an samu an da matsalar take in ma ta bangaren mata ne ko ta bangaren maza ana akwai matsaloli duka bangarori guda biyu. To yanzu wace shawara ce ya kamata a ce al'umma su rike saboda a fita daga cikin wannan matsaloli da ake fuskanta?
Alhamdulillah, wallahi matsalan da zai iya fitar da mu a cikin wannan jahilci babu shi Qur'ani, wallahi illa Qur'ani. Idan mun karanta ta kada mu bi son rai, in mun karanta ta kada mu bi sha'awan duniya, kada mu bi ƙaryan duniya, kada mu bi abinda zuciya za ta raya mana na ƙarya, mu ji tsoron Allah, mu biye da abinda Allah ya ce a cikin Qur'ani. Aiki da Qur'ani shine ba karanta ta ba kawai a juya mata baya, ba shi bane. Sabila da a bayani da shi dan uwa yayi, zan ba da alal misali a takaice dai hakan nan. Wato yau za a samu miji dan aiki ne, yayi takardan mazaje da yawa ko su kasance yan aiki ko ba yan aiki ba, ana mai sunan sa ana acte de mariage yau saboda avantage yaya, ana yawa saboda avantage yaya ne bai baci ba. Amma duk da haka kuma daga cikin yan uwa akwai inda suke ara kuma mata daga baya ayi aure na biyu, aure na uku, wannan matan ma mai wata kila su ma ya nemi su takardan aure a ko bai ba, musama an samu ɗaya ne kawai kwalma kwarya aure mata biyu uku, amma ɗaya ne ta take da takardan aure. Wannan mata ba za ta ce ita ce za ta amshi gadon wannan dan taliki gaba ɗaya ba, babu. Saboda me? Allah ya shari'anta mata cewa wannan gado ba ita kadai ce za ta gada.
To amma an kika yi wannan magana, baki lura cewar yawanci mata sukan yi wannan saboda damar suka samu cewa su kadai ne suka yi wannan takardan da yace da mijinta, sauran matan kuma haramun ne ko?
Haramun ne.
Na'am.
Ba wannan zalunci ne kuma za su biya. Wallahi in basu biya a nan duniya ban basu ji tsoron Allah a nan duniya ba, Allah zai kama su yawmal kiyama. Bai yi ba san mata mu dinga jin tsoron Allah, kada ki bi son rai, kada ki bi son rai, ki tausaya marayun nan da mijinki ya bari. In Allah ya nufe ki da samun takardan aure, gama duk takardun din kin anshi kudin mijinki na wajen aiki, a wani takacen CNPS wanne ba wanne ba, hada kudaden nan, kira malamai subhanallah, a zaunar da ke da ƴaƴan, amma uwarsa na raye ko babansa na raye, ayi kasafi a duba yanda za a raba muku gadon nan, a raba ki fita cikin fitina. Kada ki ce a kece mai takardan aure, wannan nan nasaranci ne, wannan na duniya ne, amma gadon nan ki sani na dukkan ƴaƴa yana da mijinki ya bari ne. Wallahi waɗannan mata na takardan aure auko ba su da shi, wallahi gado ya dawo na ƴaƴaye da sauran mata ya inda bai sake su ba, ku duka kuna tare. Kada ki ci fariya cewa a don kece kike da takardan aure ke kadai, wannan bai yi ba, zalunci ne, zalunci ne wannan, keta ne wannan, kuma ba zai kai ki ko ina ba. Kuma zuri'a zaki tuna ƴaƴanki har wata rana za su biya a rayuwarsu, bai yi ba. Mata su dinga, mata su je makaranta su yi aiki da shari'an addinin musulunci, kuma a cire hankali akan maganan gado. Wake fata mijinsu ya mutu ya bar shi, ana ba ɗan san za a mutu, auke mace ki mutu ki bar shi, aushi ya mutu ya bar shi. Amma experience ya nuna cewa mazan ɗin su suke riga tafiya. To amma kar a zauna a sa burin gargabon maganan gado a cikin zuciya, bai yi ba, za a wahala, kuma za a shi sa ake wahala da yawa, ba samun mafita. Wannan bangaren kaga wannan zuri'a an lalata, wancan zuri'a an lalata, mata na ta aikin abin da bai da kyau, wani malamai za je a nema, a rufe baki, a bata ayyan kishoyi, duk wannan yana haddasa abubuwa mara kyau. Mara kyau mata, wallahi alazim, mu yi hatara da shiga cikin aikin malantakan da zamu bata zuri'an ƴar uwa. Wallahi wata ran kina kwance a kabarin ki ranan mutuwa zaki ga gaskiya. Wallahi mu kiyaye mata na barna diwa, mace yi hakuri duk abin da mijinki zai yi miki, kada ki bi shi da sharrun. Maza wata sai ina tausaya ma maza, don shi namiji abin da yasa zan yi bayani, me yasa nake tausaya ma namiji? Gashi dai yana abubuwan da a tsakanin matansa biyu uku ko hudu, amma yana da imani ta wani bangare. Mai wa ya nuna soyayyen shi a cikin waɗannan mata hudu ko uku, wannan soyayyen ta ya sama waɗannan nasu ya kasa, amma shi ya sani Allah ya haramta shi wannan, bai kamata yayi haka ba. Ya kamata yayi adalci ma mata yanda ya hada duka. To mata, ya Allah, mata kadda malaman su rude ku, ki aikata ma mijinki abin da ba shi kenan ba. Akwai matan da kwanan nan ko da yake wannan auren din auren cin amana ne da mai kawarta ce, to amma ki sani ke kawarki da take zuwa gare ki, aure bai haramta tsakanin ta da mijinki ba fa. Ke ne ya kamata ki killace rayuwanki kawance-kawance nan da kade yanzu kin samu kanki, ki kore wannan kawance-kawance. In ya kallare ido ya ga cewa matan nan masha Allah zai iya, sai ya aura kuma ya ka miki, me zaki ce? To an kawo amarya, an ce tashi, an kawo mata amarya, zo amarya ta zo ta gaishe yake, da ta tashi sai ta tashi ta dinga dukan wannan amarya, duka take ma amarya me ta so. To kun gani, to duk wannan mu tausaya ma kanmu, mu tausaya ma mazajen din, mu yi hakuri. Kuma mazaje ku dinga tausaya ma mata, mazaje ku dinga hira da matanku, ku dinga hada matanku, umme mata biyu uku ne, ku aikata gaskiya, kada ranku ya so daya ku wulakanta sauran, zai kama ku a karshen lokaci.
To madalla balama Hajja Ramatu Usman, mun gode. Sai me mulki Salu, mai Salu, a maganarki da zaki a karshen wannan shiri, a shawararki ga sauran takwarorin ku mata da mu maza din, me ya kamata a ce mu runguma musamman wajen yin takardar auren nan? Yana kawo matsaloli ga sauran mata, wayansu ana yi da su, ko kuma a ce ai dukiyar ma gaba daya na wacce ce ba na kowa bane, me zaki faɗa kai?
To ni a gaskiya sai na ce akwai zalunci wasu lokutan. Malama ta yi magana ta yadda za a iya ayi wato takardan aure, kuma ka gani da wacce ba a yi ba, saboda wannan sai in ce akwai cin zalunci, domin kwanaki akwai wani abin da muka fuskanta a hakan. Mutum ne wanda shi ya kwashi tsawon shekaru da matarsa ta farko, sa'annan sun haifi ƴaƴa bakwai, yayi takardan aure da ita, amma kuma yazo ya aure amarya, kuma suka yi ƴaƴa uku, sai kuma Allah yayi lokacin sa yayi, sai Allah yayi mai rasuwa. Ita wannan amaryan ba ta da takardan aure. To a hakan babu wanda ya san tsakanin su, uwar gida bata san cewa yayi aure ba, amarya ma bata san cewa ya aure wannan matar ba. A hakan yanzu aboki ne ya je ya sanar da uwar gida cewa tun da yake mai gidan ku ya mutu, magana gadon nan yana da wasu ƴaƴan, aboki ne ya fitar da magana. To wannan za a tausaya wa namiji wanda yake yin haka, don sanar ce bai tausaya wa kanshi shi kanshi ba, saboda inda ya je kwanta ya bar barna a baya, saboda ita wannan matar ta tsaya kai da fata cewa ba za a raba wannan. To ka gani inda shi kanshi ya bidiro kansa da matsala, inda yake kwance ba zai kwanta sosai ba, saboda yanzu waɗancan shi ya mai da su marayu tamkan marayu na gaskiya, bayan kuma ina da suna da ubansu da shi ma ya bar dukiya da za a iya a basu, amma sai ya tashi ya wannan takardan auren. To matsalar da nake faɗa a nan, tun da yake lokaci yana nuna mana ɗan yatsa, a gaskiya ya kamata a ce maza su ji tausayin kansu tukuna, bayan sun ji tausayin kansu sa'annan su ji tausayin matan da suke zaune a gidan dajinsu, saboda ƴaƴan wasu ne da aka kawo musu kuma ya karbi wannan amana a lokacin da aka ce mishi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa to ya kamata a ce ya tsaya ga wa'annan saboda ya dajirce wajen tafiyar da rayuwar matansa da na ƴaƴansa ta yadda gobe idan ya kwanta dama ba za a tada shi a kabarin da yake ba ni maganar da zan yake ne
magana kai na ƙarshe a cikin wannan shiri
to alhamdulillahi abinda zan faɗa na farko dai shine Hausawa sun ce adalci ginshikin zaman lafiya duk inda kaga rashin jituwa da rashin da fitina yawa to za ga rashin adalci na taka muhimmiyar rawa a wannan wurin saboda mu maza Allah ne ya umarta ya bamu da muna da hali za mu yi adalci ya ce mu auri mata hudu to amman mata hudun ganin dama ne yanzu ka iya amman kuma adalci ba naka bane dole ne dole ne to adalcin kuma ba a ce a'a wannan nasaban gidansu da wancan ba a ce komai sai kai musu dai ba sai dai in kana da hali kowace zaka iya mata daidai da nasabanta misali zan baka kamar yanda malaman fiqhu suke magana idan wannan tana daura zani na jaka 100 ne a gidansu wannan kuma tana saka na jaka 50 to in kaga zaka iya musu na jaka 100 duka wannan yayi amma in ka ba wancan na jaka 50 din wancan na jaka 100 ba kai zalunci ba kowanne daidai da nasabanta yayi yawa amma ita na 100 ka dauko ta ka dawo da ita 50 to ka tauye ta yawa to amma yanzu mu irin wannan muka rasa kaga an samu matsalan da za a ce mutun yi aure ma har ya haihu yara uku duka matan ba wanda take da labarin ya aure ta ka gani to saboda haka me yake haifar da haka wani kuma matsalan da ya samu daga gidan ita na gidan ma tsoron ta yake ita na farkon nan tsoron ta yake dan ko anguwa ta tafi kai ni na zauna da wanda wallahi tallahi muna zauna matan shi ta tafi anguwa ba abun da ya bude baki ya ce mun Allah ya sa ta hadari kafin ta dawo wannan abu ya kuma kara gaba ya kore ya hore mu kowa yanda zai kuma marayu amana ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tarbiyyanci ƴaƴa mata ko guda biyu har aka aurar da su mijin ubansu ne uyayensu ne kaninsu ne aka ce an mishi alƙawari an mishi tabbaci zai shiga aljanna namansa ya haramta daga wuta to amma yanzu wannan kaga muka rasa mun koma mu da kanmu ba a yin abu dan Allah sai dan ganin idan kai amma da ka juya baya harkan ya lalace
to madalla mala bakar mu don mun gode Allah ya saka da alkhairi ko Hajiya Rahmatu Usman mun gode Allah ya saka da alkhairi Maimunatu Sa'adu ya jarida mun gode Allah ya saka da alkhairi ni Muhammad Awal Garba da shirin nake ce muku mu zama lafiya kuma muna godewa jagoran wannan shiri ita ce Hajiya Madina Dauda mun gode Allah ya saka alkhairi kuma muna fata cewa za a ci gaba da sauraron wannan tashar mutanen albarka na VOA Hausa zauren VOA kenan daga kasar Jamhuriyar Kamaru assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri da ya zo muku daga kasar Kamaru kamar yadda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Muhammad Awal Garba ya shirya da fatan an amfana da shirin a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya
gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari
jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan mai suna rayuwar birni shiri ne da ke haska fitila akan fadi tashin da talakawa ke yi a birane a yau shirin ya sake kawo mu Kumasi a Ghana a inda muka tattauna da Ishaq Abbas Muhammad ɗan jihar Kano na tarayyar Najeriya da sayar da kulluna da kuma shaddodi a birnin Kumasi ga dai yadda tattaunawarmu ya kasance.
Sunana Ishaq Abbas Muhammad, ni haifaffen jihar Kano ne tun 2009 kenan. A wannan shekarar mahaifina Allah ya masa rasuwa, sai ya dace akwai wani mahaifina wanda shi kuma yana sana'a a cikin wannan kasa ta Ghana, a cikin garin Kumashi. Shi kuma yana sana'ar sayar da hullu na abin da ya shafi dai dressing wear, saka kamar yadda kuke gani, ire-iren na al'adan Hausawa da hula. A wannan lokacin ya mun magana shin ba zan biyo shi Ghana mu zo mu ci gaba da irin wannan harkar da yake yi ba. So gaskiya a wancan lokacin bana da ra'ayi, don yadda muke jin tarihin Ghana da labarin Ghana, kamar Ghana dai gafarce ni, ba wani arziki, ba komai, ba wani sai nake tunanin to in nazo Ghana ma me zan samu. To amma alhamdulillah, kamar yadda Bahaushe yake cewa, dukkanin garin da Allah ya kaddara akwai sharruwanka a ciki, babu shakka za ka zo. A 2009 yamin magana bana mantawa, amma ban amince masa ba sai 2015, don kamar yadda na bayani na ƙara secondary school ina 2014. Isa bana na ƙara secondary school na ga to ina dai sana'an dinki a wannan lokacin. So tunda na ga na yi free dai yanzu, sai na ga kuma ina da interest na inzo. Ya lokaci guda sai na ga na amince ina da ra'ayin inzo Ghana. Isa tunda zan zo daga can cikin abin da nake da shi ko kuma dan kuɗin da muka samu muka dan tattara wannan kayan su muka sai, abin da ya shafi huluna zuwa riguna din duka su muka siya. Kisa cikin ikon Allah da muka zo muka fara harka, alhamdulillah Allah ya sa mu abin albarka, don ciki duddai gashi kusan ce nima da Allah ya hore na rayuwa kusan duka dai cikin wannan sana'ar ne gaskiya. Don Allah ya sa mu abin albarka, cikin shekara zani 8 years kenan da na zo Ghana, gaskiya alhamdulillah na fuskanci abubuwa sosai. To kaga tunda sana'an ya zama Allah ya sa ta karbe ni, ai ba buƙatar kuma ince zan sake wata sana'a, sai dai abin da nayi shine na expand abinda muke sayarwan, gaskiya ba iyaka shi nake yi ba. Tunda da muna yin abin da ya shafi hula kawai zuwa riga, yanzu har takalmi ina kawowa. Abin da ya shafi zobe na azurfa ina sayar da shi, abin da ya shafi agogo ina sayar da shi duka, abin da ya shafi lace na mata ma kamar shaddoji da kake gani haka misali, da duka ba ma kawo wanda ba dinka ba. Amma ka ga yanzu muna kawo wanda da muka ba ma iyaka ne, ba mu kawo wanda ba dinka ba, amma yanzu gashi muna kawowa. Sannan kuma ba zallar wannan ba, kamar yadda alhamdulillah aka riga aka sanni a Kumashi, haka da wasu ƴan Kumashin ma suna bani kajar su musallah. Abin da ya shafi turare kuma duka shi ma na kankarwa, wanda ba ma daga Najeriya aka kawo shi ba, mutane kamar abokan harka na nan Ghana, sakamakon zama da ya dadi da mutunci yasa suna bani kayayyakin su, ina musu sallan shi. Tunda Allah ya sa na san mutane daidai gwargwado, tunda har ka samu yawo miki ba muna zaune wuri guda bane ba. Wannan kusan yana daga cikin nasori gaskiya da na samu a cikin wannan sana'a. Sannan abin da ya shafi kalubale, kamar yadda kai magana, dukkanin abin da mutum zai yi dole zai fuskanci kalubale, ko ba haka ba? Gaskiya na fuskanci kalubale sosai, amma wanda ya fi damuna sosai, wanda kusan kullum ko daga bacci na tashi in na tuna shi ke damuna, bai wuce mutum ya maka alkawari ya zo ya karya alkawari ba. Wannan ko a musulunci ma bai da kyau gaskiya. Kadan cikin tsawon lokacin nan da na yi rayuwa a Ghana, gaskiya ba zan iya cewa ga wani kalubale da na fuskanta a wurin hukuma wanda har ta kai ta kawo in sa shi a cikin kaina ya dame ni ba. Gaskiya babu wannan. Alayi halin ko ba ku wani lokacin za a dan tsaye da kai, ko ya za a dan tsaye da kai, don laifi ne kai. To amma ana duba darajanka sai a rabu da kai. Don last misali da zan bayar, last wani police ya kama ni, gaskiya na ji kunya cikin jawaban da ya yi, a tare da cewa shi ba musulmi ba ne, amma yanayin appearance ɗina da ya gani ya darasta ni wallahi. Don farko yanayin yadda ya yi min ya so ya ɗan bani tsoro, to amma da na tsaya wallahi shi kaman kwarjini na ya kama shi ne ko kuma ya dai Allahu alam, wallahi shi gashi ya ƙare yana min nasiha ne, wallahi yana min magana cikin turanci na, amma yake yin nasiha kan cewa ya kamata ka ringa yawo da hulan kariya kamar helmet kenan, ko ka ringa yawo da ita, don ko ba komai ai sai da rayuwa sannan za ka yi yawo. Yake bani misali da kan shi, ka ganye gashi na saka ga abubuwan dukkanin nasa, Allah dai shi ne mai karewa. To amma ko da accident zai zo, kai shi ne yake da matukar amfani, shi ke da matukar muhimmanci. In kanka ya riga ya tabu, to komai ya riga ya lalace a tare da kai, don hankalinka da wani duk a cikin kai yake, ko ba haka ba? In kanka ya riga ya samu matsala, to komai ya samu matsala a tare da kai. Amma Allah ya kiyaye, don wani karaya ko wani jin ciwo ko wani rauni, ka ganshi wannan dai yana zuwa da sauki. Gaskiya daga ƙarshe ma na ji kunya ne, don da na yi tunanin zai ce ai mu je charge office ko kuma ka bani wani kuɗi ko wani waye, duka ya min wannan nasihohin ne dai. Wani daga ƙarshe kuma na ce shi na gode, ne mai godiya dai ya wuce wasa. Ko ni ma yanzu haka ina karɓan wani, police ya kama mutum ɗan ƙasa ma, amma ni sai yanzu in yi amfani da kamar ba dai zan ce ina da wani iko ba misali amma ka dan kamar misali yana shigar ka din mutunci da wani a kiyana din ka dai ka ba police hakuri ayi hakuri ya bar mutun ya tafi gaskiya wannan dai abu da zan iya cewa kan abin da ya shafi hukumar Ghana.
Masu sauraro albishirinku.
Allah ya kawo mu, shekara ta kawo mu, kun nema kun samu.
Daga wannan Lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar Lahadi da karfe 9:30 na dare kamar yadda muke yi a sauran ranaku, tare da gabatar da shiri na musamman domin mata.
Kada ku bari a baku labari.
Muryar Amurka,
duniya a tafin hannunku.
Bye. kama da lada wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Sulaiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.